gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. Sai kuma ta Alpha Radio a kuma sai kasar Ghana za iya kama mu a shafin mu na Facebook ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Dauda. Madalla a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa, kuma a yau ma 29 ga watan Oktoba na shekarar 2018 shirin namu zai tattauna ne akan yadda wasu ke haddasa rikice-rikice masu nasaba da addini da kabilanci a arewacin Najeriya.
To abin da yake kawo fadan addini, saboda arewacin Najeriya dai muna da yawan kabilu musamman ma jihar Kaduna, to rashin haɗin kan yake sa ake yawan samun matsala tsakanin da wannan kabila da wannan kabila. Amma da Allah zai sa a haɗa kai, a zauna shugabanni su tsaya, wannan shugaba na wannan ɓari ya tsaya ya zauna da mutanen shi, insha Allah in dai aka yi haka sai an samu sauƙin wannan matsaloli da yake faruwa.
Haka ne fa Maryam, kin san muka duba da yadda kullun abun sai ƙara lalacewa yake. Shi yasa yau zamu tattauna akan yadda zamu rungumi juna mu zauna lafiya domin samun kwanciyar hankali da ci gaban kasar mu. Dan haka muna tafi da ra'ayin jama'a akan wannan batun. Sai kuma wakilin mu na sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya tattauna mana da malaman addinai.
To yanzu bari mu fara da jan amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook, inda muka tambaye ku shin me yasa wasu ƴan arewa ke amfani da addini suke cutar da juna, ko kuma ga yanda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai Gombawa, inda yake cewa yau da gobe wasu daga cikin 'yan arewa suna amfani da addini ne su cutar da junansu domin sun ga mutane suna biyayya ga addini. Saboda haka ya kamata masu yin hakan su ji tsoron Allah su daina.
Shi kuma Shehu Adamu Rijau ya ce karancin ilimin addini ne ke haifar da hakan, domin duk wanda ya karanta sosai a addinin da yake bi to ba zai yi hakan ba.
To sai Suleiman Yakubu Musa, inda shi kuma cewa yi sakacin jami'an tsaro ne.
Muhammadu Dukore ya ce babban matsalar da muke fama da shi kenan.
Murtala Ibrahim Zangon Daura cewa yi yau da gobe kowace kabila tana so ta ga ta danne 'yar uwarta ta hanyar kashe-kashe, domin duk kabilar da aka kashe mata mutane tankam an rage yawan su ne.
Bashar Kansila mai tukunya Dirin Daji jihar Kebbi ya ce salam yau da gobe mai ƙaryata boka. Tabbas mutanen arewa da dama na amfani da addini domin su cuci junansu, to amma ba a tare aka zama ɗaya ba. Muna fatan Allah ya ƙara shiga tsakanin nagari da mugu, amin.
Sai Suleiman Habu daga Damagaran Niger ya ce salam yau da gobe. To ai wannan ya zama ruwan dare game duniya a ko'ina, sai dai mu ce Allah ya kyauta.
Shi kuma Muhammad Salihu Kauran Namoda ya ce saboda karancin ilimi yayi yawa a tsakanin al'ummar yankin, shi yasa waɗansu tsiraru ke amfani da bambancin addini wajen ruguza zaman lafiyar da ake da shi a wannan yankin.
To sai Zainab Ibrahim Musa wada Barikin Ladi daga jihar Plateau, inda take cewa salam yau da gobe ikon Allah, tabbas wannan rashin imani ne da kuma wulakanta addinai shi yasa waɗannan azzalumai suke cutar da mutane. Muna fatan Allah ya mana katangar ƙarfe da ire-iren waɗannan mutanen, amin.
Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Umar Lawan Dan Fulani da Aminu Kano Mai da Garko, suka ce salam yau da gobe amfani da addini da wasu 'yan uwanmu 'yan arewa ke yi wajen cutar da juna ba komai bane face rashin ilimi. Allah ya ganar da mu, amen. Ku tashi lafiya.
Sai Biliyamu Abdulkadir, inda yake cewa salam yau da gobe Fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri. Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. To a gani na dai jahilci ne rashin sanin menene addini.
Sai kuma Ibrahim Garba yace akwai buƙatar a ci gaba da wayarwa mutane da kai a masallatai da cuci-cuci.
Sai sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda yake cewa duk masu yin hakan sun san da cewa dai basu kyauta ba ganin cewa shi addini nasiha ya gada ba cutarwa ba.
Sai kuma sako daga Yahaya Danno Azari da Prince Tasi Ibn Abdullah Azari suka ce yau da gobe hakika zamu iya cewa wannan zalunci ne ƴan arewa ke yi ganin yadda addini bai bada damar ka zalunci dan uwanka ba.
Sai sakon Bashir Muktar Yusuf inda yake cewa matsala tana ga malaman addinai su da suke cusa ma al'umma tsananin kishin addini wato extremism. To shi yasa ba wuya masu neman biyan bukata ke samun nasara a kwance matukar sun jogana da addini.
Sai kuma sakon Armaya Uhusaini da Shafi'u Husaini suka ce salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. Eh to babban abin da ke jawo haka shine rashin ilimi ku tashi lafiya.
To sai Abdurrashid Sani mai atamfa inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe ina tunanin yawancin su kawai sun shiga ba dan su yi ibada bane sai dan su cutar da jama'a ko kuma a takeice kawai basu san addinin su ba.
Sala Shehu Shahada yace yau da gobe ai duk mai fada akan addini wannan mutumin bai da fahimtar addinin.
Hafizu Balaraba Gusau cewaye maganar gaskiya akwai rashin hakuri da juna da kuma yawaita daukar magana da bamu gani ba. Uwa uba kuma da rashin wayewar sanya kishin kawunan mu fiye da komai.
Sai Shehu Sabo Gusau yace zalunci da rashin tsoron Allah shine azakatan wasu mutanen. Sai mu ci gaba da addu'a.
To sai Mansur Baba Wuru na fada jihar Gombe shi kuma cewaye muna addu'a Allah ya kawo mana karshen ƴan aware a doran ƙasa.
Sai kuma wasiƙa ta ƙarshe daga Muhammad Bako Jatkori da Magaram yace rashin haɗin kai ne yake kawo hakan da kuma rashin ilimi. Muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a duniya. Amen.
To mun gode a cigaba da aika mana da saƙonni. To madal yanzu bari mu saurari ra'ayin jama'a game da wannan lamarin.
A sunana Allah ji Musa Sala Kashuri. Eh to abin da yake kawowa wannan gaskiya san zuciya ne da kuma gwamnati, saboda a kullun idan gwamnati ta wanzar da aikin yi a wajen al'umma to za ka ga shi wanda yake kokarin ya tada hankalin a shi tattalawa yake, saboda shi ya samu yanzu yana da aikin yi ya san yana da ko kadarori wanda baya so a taba mishi to fa zai sauri ne ya tattala ba zai so a tashi hankali ba. Amma mutum ya zanna ba aikin yi ba komai an bar shi kawai ba wata ingantacce sana'a to Allah yake ai rigima domin ya ga yayi satsace ko wani abin da ya kama da haka. Sannan kuma na biyu gaskiyar magana siyasa tana ba gudumawa a wajen haka, saboda me? Saboda ƴan siyasa suna iban mutane musamman matasa su yi shaye-shaye da sauransu. To duk wanda kace maka yayi shaye-shaye to shi ko ma me za a yi zai iya yi, saboda ba a cikin hankalin shi yake ba.
Ni sunana Samson Ibrahim ne. Ni a tunanin na ina ganin rashin ma fahimta duka addinin da muna bi ne, domin in kowa ya san ainihin abin da addinin shi ya koya mishi to zai hana irin wadannan abubuwan. Amma rashin ilimin addini ba ma na boko ba, rashin ma ilimin addini yana contributing wajen wadannan matsaloli. Gani na ya kamata a rika samu ko a yawa yi town hall meeting, kuma ya zai wadannan taruka a samu bangare matasa su yi nasu a fahimtar da su. Iyaye na addinin guda biyu from time to time a samu wakilai a zona a fahimci juna, kada rika bar abun ya daidai ko da kowane wata ne, in kuma zai yi too frequent sai ko kwata-kwata to dana yin shi from time to time. Ta tunanin na gani za a samu masara kuma a zona lafiya.
John Bagudu sunana. Annan arewa muna da problem sosai da suke sa ana irin faddadin nan. Na daya akwai talauci da rashin aikin yi na yara, wanda kuma mutane duk abin da ya faru kawai su nasu samu hanya da za su kwashe kayan dukiyar mutane a hana su jin daɗi. Dama wanda ba shi da aikin yi ko an kone garin duka shi ba shi da abin da ya rasa. A gani da yake nan. Na biyu rashin ilimi, akwai rashin ilimi sosai a nan arewa, ba mu ilimi yayi kasa. Kuma rashin ilimin nan akwai hannaye manyanmu, ba a tsaya tsantsan an ba yaranmu ilimi sosai ba. Kamar in ka duba kudu, suna da ilimi, to mai ilimi fa ya san hannun shi, ya san daman shi. Saboda haka a ganina yana da kyau shugabanninmu su gyara ilimi a bayan yara sun gama, a samu musu abin yi, don gwamnati suna da hanyoyi da yawa da za su iya ba yaran nan abubuwa masu yi da za su yi har su dan samu income da za su iya ciyar da rayuwarsu. To mai wanda yake da abin da zai yi, ko an ce yayi fada ba zai je ba, don ya san abin da ya tara, ya san abin da kuma yake hanga a gaba. To wanda ba shi da hope a rayuwar shi, in an ce mashi ko an ba shi 1,000 ne je kashe mutum, zai je kashe mutum.
Mai magana Aliyu Ibrahim Maraban Jos. To abin da yake kawo fadan addini, saboda arewacin Najeriya dai muna da yawan kabilu, musamman ma jihar Kaduna. To rashin haɗin kan yake sa ake yawan samun matsala tsakanin kabilu, da wannan kabila da wannan kabila. Amma da Allah zai sa a haɗa kai, a zauna shugabanni su tsaya, wannan shugaba na wannan ɓari ya tsaya ya zauna da mutanen shi, wannan shugaba na wannan ɓari ya zauna da mutanen shi, insha Allah, in dai aka yi haka sai an samu sauƙin wannan matsaloli da yake faruwa.
Sunana Daniel Paul. To gaskiya abin da zan iya ce shine abin da ke kawo rigima, zance ba za mu ce siyasa ba, amma dai yanayin matasan ne yanda suka tashi yanzu, zaka gani suna duba wa'ansu rashin aikin yi, shine yakan kawo irin wayannan abubuwan nan. Samun zaman lafiya shine idan an hada kan matasa, kuma an jawo su kusa, gaya musu irin yanayin yanda kasan take, kuma a jawo su a samu musu kaman aikin yi, to wannan zai iya rage irin yawan rigingimun nan da kake gani.
Sunana Benjamin Maika Michibi. A nawa zan iya ce zamantakewa ga baki daya an riga an raba can zaka ga bangare musulmi ne suna zoma, can kuma krista ne suna zoma, to babu ganewa tsakani. Amma annan gajina musulmi ga gida krista, to gaskiya ganewa da ba wani ga baki daya bai san huda da musulmi ba, kuma ga baki an doke musulmi sun zoma kokuwa wani abu ne kama ba mutane ba, musulmi kuma sun doke krista ba wani abu ba, ba su doke su yan wani kokuwa Allah ne da sanin shi mu zauna tare. Domin in ka gane Allah ya sa kuna tare, Allah bai ba addini kokuwa a kristanci kamar yadda na sani, littafi ta koya mamu kada ka kashe wani kokuwa kada maka zage wani.
Sunana Shamsuddin Sani. To mafi akasari saboda arewa mun fi kabilu da yawa iri-iri, yawancin wannan kabila daban wannan kabila daban. Idan ni ban yadda da wancan kabilan ba dole rikici zai hada mu da su, in wancan bai wancan bai yadda da wancan kabilan ba dole rikici zai hada su. To yawanci abin da yafi kawo yawan rikice-rikice a kabilu kenan yawancin arewa. To mafita shine ya za a yi mu zauna mu san su waye mu, wa'ansan su zauna su san su waye su, ma'ana haɗin kai. Da izinin Allah rikici ba zai ƙara barkewa a arewacin Najeriya ba.
Sunana Elisha Onuminya Friday. To abun da yana kawo wannan fada-fada din nan shine yawancin matasa ba su san addinin su ba, na biyu kuma yawancin su ba su yi karatu ba. So some of these politicians din nan za a kira su a jujjuye kansu a ba su kudi su je suna fada-fada, saboda wani zai tashi da safe ba inda zai je, ba aiki wani zai yi, ai the next thing wani zai tunani sai da je shakwaya, in ya shakwaya din nan kai shi ya juye fada ya fara kenan. To abin da za a yi a zauna lafiya, mu dai mu matasa Najeriya mu hada kanmu, in wannan ya san juna, wannan ya san juna, za mu hada kanmu. Ai Najeriya din nan ba wanda zai gina mana shi, sai dai mu hada hannunmu mu gina shi.
Wari Shaibu, saboda karancin isasshen ilimi da kuma karancin wayewa, mu muna dan shiga duniya muna ganin yadda duniya take, ko daga lakwaje baka jin tashina, ko ba Hausawa ne ko ba yare, duk akwai ai. To amma arewacin Najeriya kaga duk dai jihar da aka ce ma ana tashina na rigingimu, to jihar ba ta ba ci gaba, komai na ta ma a tsaye yake. Yanzu abin naira 10 daga shekaran jiya zuwa yau zuwa jiya ya kai naira 100, a hakan ma ba ma a samu.
Da farko dai ana ce da ni Thomas Philip, a nan garin ina matsayin can secretary na judge zone da farko dai a matsayin mu na shugabannin addinai kullun kiran kenan muna yi a zauna lafiya saboda in ba zaman lafiya ba ci gaba domin mun ganshi a wurare daban inda ake samun wannan hargitsin mamakon a samu ginewa ana samu rushewa ne sai muka yi tunanin mun ce to ya kamata matasa su dawo a hada su wuri daya ta wani hanya wato shugabanni na addinai su nemi hanyoyin da za su jawo matasan nan wuri daya yadda za su samu su hada kai waje daya domin su ne gari kasan gari ta ci gaba daga matasa ne in ta fadi ma daga matasa ne
wasu na mamakin cewa me yasa mafi akasari fada a nan arewacin Najeriya sai ka ji ko ma ta wannan irin yanayi ya taso sai ka ji an jirkita shi an maida shi fadan addini bayan akwai bambance-bambancen addini a kudancin Najeriya amma ba a cika samu kamar yadda ake samu arewa ba me tunaninka
to a gaskiya wannan na danganta shi ga jahilci saboda in ka duba ka gani idan mun san addinin sosai wannan abun ba zai taba tashi ba idan Krista ya san addinin shi a matsayin shi na Krista ba zai tashi ya hari musulmi ba haka ma idan musulmi ya san addinin shi a matsayin shi na musulmi ba zai hari Krista ba domin duka littattafan nan manya guda biyu sun yi magana akan zaman lafiya to me ye dalilin da zai sa a ce Krista musulmi suna wannan rashin zaman lafiyan na danganta shi kawai akan jahilci wanda sun jahilci addini su suke wannan mutum yana so ya cimma burin kanshi musamman mata gefen siyasa yana haddasa wani abu mai tashin hankali haka nan sai a danganta shi a addini sai ya kawo mana rashin jituwa da rashin zaman lafiya shi yasa a nan arewa gaba daya ba giniwa kwata-kwata in ka duba kudu can da yake suna zaman lafiya suna giniwa sun ci gaba fiye da mu a nan arewa ka duba arewa gaskiya mu matasan ma arewan tana ba mu tausayi sosai to shi yasa mu muna kira ga yan siyasa su yi wa Allah da Annabi su bar mu mu zauna yadda Ubangiji Allah ya ijiye mu Allah da ya ijiye mu a matsayin mu musulmi da Krista haka muke zama su bar mu mu zauna haka nan yadda Allah ya ijiye mu don idan inda Allah ya ga dama da ya mai da mu musulmi duka inda Allah ya ga dama da ya mai da mu Krista duka amma tunda nufin shi ne kowa ya samu irin addinin da zai yi domin bautan sa to su yi hakuri su bar mu mu bautawa Allah yadda ya ijiye mu iya iyaka
madalla yanzu kuma bari mu ji tattaunawar da Isa Lawal Ikarayi da malama addinai musamman akan tashin hankalin da ya faru a jihar Kaduna
sunana Reverend Andrew Dauda chairman na Kan Krista Mazona Igabi a matsayin mu shugabannin addini na farko mu da muke yan arewa gaskiya shine mu ya kamata mu koma wa Allah domin in ba mu koma wa Allah ba to za mu ci gaba da samu matsaloli da yawa kamar yanda Allah ya hada mu muna zama sakanin musulmi da Krista Allah ne ya hada mu fa ba mutum ne ya hada mu ba Allah ne ya aje mu Allah ne ya sa muna rayuwa tare Allah ne ya sa kuma muna dangantaka tare to bai kamata ce cewa a sakanin mu da junan mu muna dubi juna kaman ba mu san juna ba ni na fi so ayan arewa su gane kansu cewa mu yaya uba daya nan uwa daya idan za mu zauna matsayin muna dubi juna musulmi yana dubi Krista dan uwansa ne Krista kuma yana dubi musulmi dan uwansa ne da Allah ya hada su su zauna tare to ina gani ba za a samu matsala ba don haka ina gani sai mun gane wannan tukuna in ba mun gane wannan tukuna ba to za mu samu matsaloli da yawa za mu ci gaba da junan mu wannan bai san wannan ba wannan bai san wannan ba amma in mun san junan mu cewa mun yaya uba daya ne yaya uwa daya ne to ba na tabbatar da za a samu wadannan matsalolin ba
a tunaninka menene yake kawo tashin hankali na addini a arewacin Najeriya ba kamar kudanci da shi ma akwai mabambantan addini kuma ba a jin irin wannan fada na addini
to abin da yake kawo wannan fada ko abina na jahilci yana daya daga cikin abubuwan da suke kawo wannan tashin hankali shi wanda yake Krista bai san daman sa bai san hagun sa bai san wane ne makwabcin sa ba bai san wane ne abokin zaman sa ba haka ne wanda yake musulmi bai san wane ne makwabcin sa bai san wane ne wanda zai iya taimake shi gobe ba so yana iya zama cewa wannan ne na dauka jahilci ne da yake da na biyu shi yan siyasan da muke da su suke hada samu da wannan fitinoni da muke fama da su yau da kullum sai ka ga dan siyasa ne wanda ya zo a gari sai ya zo ba zai nima na gargaru mutane ba sai zai sai kwaya ya ba ma yara su sha da musu goyi bayan shi ya je yayi abin da ransa yake so
don haka wannan dalilin da yasa kana samu waɗannan fitintunu domin yan siyasa da kuma jahilci ga waɗanda mu da muke zaunna tsakaninmu da Kristan akwai jahilci tsakaninmu.
Kana ganin akwai wani lokaci da mutane musamman matasa ƴan arewacin Najeriya musulmi da Krista za su fahimci cewa akwai buƙatar zaman lafiya kamar yadda ake a kudancin wannan ƙasa?
Lokacin kenan, lokaci ya riga ya zo. Shi ne wannan lokacin da za mu zauna tare yanzu zabe yana gab da zuwa. Menene ya kamata mu da muke talakawa ƙasar nan da muna nan a ƙasa, menene ya kamata mu yi? Lokaci ya riga ya kai da ya kamata da Krista da musulmi wanda suke talakawa ne na wannan ƙasa su zauna tare su duba su yi addu'a su roki Ubangiji Allah ya nuna musu shugaba na gari, ba wanda zai zama wanda zai sayi kwaya ne ya bamu musha mu ji muna ta karkace junanmu, sana zai tura ƴaƴansa kasan waje, zai tura ƴan uwansa kasan waje, sana mu anan muna karkace junanmu akan shi yana so wani matsayi ba. Don haka wannan karo bari Kristan da matasan Krista da matasan musulmi mu hada hannu mu ga cewa wannan zabe an yi shi ne, mu zabe wanda ranmu yake so, ba tare da wani ya zagi wani ba, ba tare da wani da ya kace ba, domin yanci mu wannan lokaci shine lokacin da ya kamata mu tabbata mu da kanmu mun zama daya, mu dubi juna a matsayin mu iyali guda ne, muna so mu yi abin da zai taimake mu a Arewa.
Ana rigima a Kaduna musamman mafi akasari a lokuta a wasu bangarori na Kaduna sai kaji an jingina abin da addini, amma a nan garin Jaji akwai Krista akwai musulmi, ba a taba jin irin wannan fada yazo ba, me yake faruwa ne?
Mu a nan a Jaji mun ga mun gane matsalolin da suke damun mutanenmu, kuma muna zama da su aka muna shawarce su. Mu a matsayin mu limamai na addini Krista muna ja hankula yayanmu kada su je su yi wani abin da zai kawo rashin zaman lafiya a nan a Jaji, kuma haka ma musulmi masu ma suna kokari suna ga cewa suna jawo yayansu suna ana musu huduba a masallatai da su yi hankali kada su sa wani abu, kada wani abu ya zama dalili da zai kawo rashin zaman lafiya. Idan duka wuraren da muke da su, garurukan da muke da su za su samu irin wancan hadan kai da za mu zauna tare mu dubi su mu dubi junan mu matsayin mu yayan iyali guda ne, kamar da rige na fada muna dubi junan mu kamar yanda Allah ya hada mu ne mu zauna tare domin a zauna lafiya ba za a samu matsala ba. To don haka dalilin babban abin da ke faruwa shine kaga a sodeda ma sai kaga ka tare cewa a kasuwa ko a wani wuri sai kaga dan wani abu ne kadan ya sadu da wani sai kaga rishi hakuri ya shiga, to da zaran wancan Kristan ne wancan musulmi ne sai a juye da shi a zama da dini, wanda bai kamata ya zama haka ba. Bai kamata cewa wani abin da ya shafi wani wanda kai baka san kanshi baka san hawa baka san ya aka fara ba ka sa baki a ciki kuma kana mai da shi ya zama addini, bai kamata ba a matsayin mu Krista da kuma musulmi.
Wannan sako zaka aikewa waɗanda suke yawan samun wannan tashin hankali su dauke darasi da wannan gari na Jaji wanda duk da bambance-bambancen ku ba ku faɗa?
To ina kira daga Kausa Moriya zuwa ga sauran garuruka ba ma Kaduna sai kadai ba, duka Najeriya gabaki daya inda ake samu matsaloli na tashin hankali, ina kira ne daga Kausa Moriya cewa tun daga gida mutum ya dinga zama da yayansa yau da kullum yana sauta musu, ya gan wani abin da koda yaronka ne kai ka sani ya je ya aikata wani abu wanda ba daidai ba, to bari kai uba kai kara kanka ka fara duki yaronka ka kai shi police station domin a hukunta shi. Kaga idan an hukunta shi kagan wani yaro ma zai gani cewa wani ya sani cewa ba zai iya zo ya shiga gidanka balle mai sauka na gidanka domin ya sani cewa abin da zai biyo baya. To haka ne idan kowane uba yana sauta yayansa gida sana a yi klizoyinmu da kuma masallatai da muke da su, bari pastocin su tabbatar cewa koda wannan memba nasa yana cikin ecclesia ya yi wani abu ba daidai ba, bari shi da kanshi ya kai wannan yaro idan har an yi magana da shi bai ji ba a gabar da shi a gaban hukuma a hukunta shi a bashi horo dace dukanmu za mu yi haka. To ba yanda za ba za a zauna lafiya ba.
To sunana Amin Abubakar Imam wanda aka fi sani da Aminu Minshawi, kuma a yanzu ni ne babban limamin masallacin Juma'a na garin Rigacikun kuma alkali a Shari'a Court Jaji.
Algabta mallam, ana maganar zaman lafiya wanda ake ganin ana samun karancin ta a wannan jiha ta Kaduna, a matsayin ku na shugabannin addini ta ina kuke ganin za a bi wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma duk kuwa da bambance-bambancen addini?
To alhamdulillah rabbil alamin, babu shakka maganar zaman lafiya umma da ba a yi yanzu kam dole a yi domin halin da muka tsinci kanmu a cikin garin Kaduna yanzu da kewaye. Babu shakka hanyoyin da ya kamata a bi don a samar da wanzarjen zaman lafiya, to ina ganin kamar ya kamata a bi hanyoyin da waɗannan al'umman suka yarda da shi yarda na gaskiya, wato ma'ana al'umman jihar Kaduna suna biyayya ga addini guda biyu, wa imma dai ka samu musulmai ne ko kuma ka samu waɗanda suke bin addinin kiristoci. To ya kamata a ce gwamnati ta kusanci wato malumai da limamai sosai da sosai, domin su suke kusa da al'umma wajen wayar musu da kai da ilmantar da su wato addinin da suke bi. Kamar yadda masu bin addinin Kirista ya kamata a ce gwamnati ta jawo manya-manyan malaman su, pastoci, su ruka ba su muhimmanci ta yadda su ma suna kusa da al'umman su, da su karantar da su wani irin mu'amala ya kamata su yi da waɗanda ba suna biyayya da daidai addinin su ba. Domin waɗannan al'ummomi guda biyu, da musulmi da Kirista, kowannen su yana maganan cewa yana bin addini ne wanda aka saukar da shi daga sama. To babu kuma wani addini da aka saukar da shi daga sama, face sai ka same shi yana haramta yaƙi, yana haramta kisa, sannan yana haramta zubar da jini. To duk in ka sami mabiyin addini nan guda biyu, ko dai musulmi ko Kirista, yana zubar da jini sawa'an na dan uwan shi ko kuma na wanda suke da bambancin addini, to babu shakka bai sami karantarwa na gaske daga cikin addini nan daya da yake bi ba. Wannan yasa muke ganin kamar in za a samu, ana so a samar da wajajjiyar zaman lafiya mai daurewa, to a bi ta hanyar da abinda mutanen da suka yi imani da shi hakikanin imani, a karanta da su su fahimci shi da kyau.
Wasu na mamaki a ga malam, me yasa a kudancin kasar nan duk da bambance-bambancen addinin su ba sa rigima sai a arewa?
To abinda zai iya sawa ka iya samun irin wannan, tarihi yana nuna mana wani abu kaman guda biyu. Misalin ka dauki tarihin addinin musulunci, zaka sami cewa lokacin da Maki sallallahu alaihi wasallam yake garin Makka, da wuya ka sami a ce ga yaki ga fitina. Ba don komai ba, saboda kafirai a wannan wuri su suka fi yawa. Addinin musulunci a wannan lokacin zaka same shi ba yi da ƙarfi sosai, don haka ta yi ƙarfi. Hakan nan kuma lokacin da aka zo manto ainihin cikin garin Madina, to zaka sami akwai wata zahira da za a ce mata kaman wato munafikai, saboda ga musulunci yayi ƙarfi, ga kafirci yayi ƙarfi, sai aka samu wasu a tsakiya. To mu ma in muka kalli arewacin Najeriya, za mu ce musulunci yayi ƙarfi, Kiristanci kuma ya ƙarfi, sai aka samu wasu a tsakiya, ba su bin addinin musulunci ne, ba su bin shi da gaskiya, in Kiristancin ne ba su bin shi da gaskiya, sai suka zauna ko a tsakiya tamkar munafikai, suna amfani da irin wannan rashin fahimtar don cimma buƙatuwansu na duniya kawai. Wannan kila in ya zamanto can kudanci, kila ka sami cewa koda zaka iya samun musulmi ya fiyewa ko kuma kiristanci ya fiyewa, to kila ka ci da wani irin al'ada ko ɗabi'a ya danna addinin ma, da yadda zaka gani ya tasiri sabanin abin da ke faruwa arewa.
To ta hanya malam kuke ganin za a iya bi ne a kawo ƙarshen irin tashashan kudin da suke yawan tattasowa a arewacin Najeriya, musamman a jihohi irin su Kaduna, Plateau, Benue da sauransu?
A zahirin gaskiya yana da kamata a ce hukuma ta matso kusa da ainihin ayyanta, domin abubuwan da suke kawo tashin hankali suna da yawan gaske, amma kowanne ana iya kano shi, a kawo ƙarshen shi in aka ce akwai ilimi a ciki. To a waɗannan al'ummomi suna da buƙatar karantarwa, hakikanin karantarwa na ɓangaren addinin su. Idan suka samu karantarwa na addinin su yadda ya kamata, to zaka ga mutum ne a ɗaki amma yana tsoron ya saba ma Allahu subhanahu wata'ala, domin an karantar da shi cewa Allah nan yana tare da shi, yana kallon abin da yake yi. To duk wanda imanin shi ya zamanto yana kallon Allah, yana kallon shi, anta abudallahi ka annaka tarahu, sawa'an musulmi ne ko kirista ne, inda yana ganin cewa Allah yana kallon shi, kaga an samu imani kenan. To in Allah ya so, ba zai taba aikata wani abu da Allah subhanahu wataala ya san yana kallon shi kuma zai tuhume shi da shi a gobe kiyama ba.
To madalla Maryam
Daula, to kamar dai da kika ji yawanci abin da suka yi magana shine malama addinai da kuma manya magabata da sarakunan gargajiya da a hada hannu wajen wannan yakin da ake yi.
Haka ne, domin rungumi juna a zauna lafiya, kuma abin da yake zaman lafiya daɗi. To jama'a, duka anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu a yau, a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin, Daniel Brown da injiniyan mu na yau, sai kuma abokiyar aiki na da taya ni gabatar da wannan shirin,
Maryam Dauda.
Ni Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yau da gobe, shirin matasa.